to sa'annan fadawan sarakuna da zaka ga suna yawo gidajen wannan dan kirani ne yazo yayi kudi a san din yadda za a yi a makalo shi da fada in a rinka kwakula shi a san ya za a samu kyar gidan wani bafade a makala mishi dan a rinka tatsa shi wai money misroad wai dan talaka ne yayi kudi dan kirani ne yayi kudi su kuma suna ga ba shi ya kamata ya samu ba sai a ce to abu kudin ya za a sai a ce akwai wani bafade yana da ya in aka je sai a same shi sai a ce mishi amma yar sarki ce abinda ake nufi kenan sai a ce mishi to yana so zai auri yar sarki ce wallahi tallahi ka baka ba kuma ranar daurin auren a fada za a daura amma kai ba baka ga sarkin ba kawai sun je sun haɗo business ne don su zo su rinka matsar shi ga sunan birjik a zariyar nan ga sunan birjik a kwakwato ga sunan birjik a Kano a jawo ka a haɗa ka da wata fada don dai a rinka matsar ka duk wannan ya kamata fadawa su san haramun ne kowa ya je nemi aikin yi jama'a annabi yana cewa wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasabin duk wanda yake da karfi zai iya nemowa duk wanda yake da wadata to haramun ne shi ina al'azammu da muke tafiya aikin haji kaga ana raba sabil kawai sai ka shiga layi mutum ne ba ka gan shi a nan garinku yana da kuɗi yana da shaguna yana da kamfanoni ya je aikin haji mai yiwa ma ya biya wa mutum goma sai ga ana raba wata farashin kafa da kaza sai gan shi ya shiga layi haka ya tsaya halatta ne yasa ka tsaya nan sai ce a zai karɓi sabin ne sai a ce a ai bai halatta ka karɓi wannan ba sai ka ya ce a shi wallahi ba zai yi wannan girman kan ba a wallahi wa yau ne ka zo ga inda za ka sanya riyal 25 ka ci abinci sai ce riyal 25 ne ina zai iya ci riyal 25 a bari zai karɓi wannan sai a je larabawa ne za a samu farashin kafa ce a zuba mata gishiri da man gyaɗa sai a watsa ɗanyun kaji cikinta saboda bala'in ka sai ta haɗu ta haɗe shi ke nan sai ɗan dinka jin garɗu garɗu shi ne kawai abinda suke shi ne suke raba wa alhazai saboda suna kallon ku talakawa ne to kai mawadaci ne ai ka shiga inda za ka ci lafiyayyen abinci sai ce wai ina zai iya cin wannan abincin manyan alhazai ne ga sunan sai biyaji ya zauna gindin cikari amma zuba mishi ainihin abinci mai araha to babu laifi ma wannan kuɗin shi yasa yake fi amma ina ka tsaya ka je kana neman za ka ci sadaka bata halatta ba Allah ya kiyaye hadisi na gaba wanda za mu ainihin karanta a cikin wannan karatu wanda yake tabbatar mana da haramcin sadaka in ba ga wasu nau'in mutane ba a cikin can mun ji dai mawadaci ko sai a hali biyar a nan kuma muka sake jin duk wanda yake da ƙarfin nema haramun ne ya ci ko to nan kuma ga hadisi daga sahabi Qabisa ɗan Mukharijin al-Hilali yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna al-mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathati roko bara bambadanci ko tambaya ya halatta ba sai ga ɗayan mutane uku rajulun tahammala hamalatan mutumin da yaje ya kashe wata wuta fa hallat lahu al-mas'ala hatta yusibaha kaje ka samu wani da wani suna fada kamar za su kashe junansu sai kace ku tsaya ni ya hada ku sai ke wallahi ina bin shi naira 2,500 in bai bani ba anan wallahi yau sai dai ɗayan mu ya mutu sai kace ya hakuri ka yarda da ni ni eh ka yarda da ni eh ka zo bayan sallar magriba ka karbi 2,500 a wurina sai kaje ya saki ya saki wani sai Allah ya so ka alaji zan zo in karba kai ma baka da ko naira 5 to ya halatta sai ka je wurin yalla bai ranka ya dade wallahi na kaso wata rigima kuma za a zo karban kuɗin nan bayan magariba don Allah ta taimake ni to ya halatta ka ji dalili na farko da zai halatta maka roƙo ko bara wa rajulu asabathu ja'iha mutumin da annoba ta same shi ijta hatma la utacin ya duke shi gobara ko manomi ne farin dango ko wani dai musiba ya afka a ce ya tafi sai kaya an kwace kuɗi a hanya an fashi da makami ko banki ya rushe da duke shi ko na abu makamancin haka annabi ya ce fa hallat lahu almas'alatu hatta yusiba qiwawan min aishi annabi ya ce ya halatta ya yi bara ya halatta ya roƙa amma a yi ci gaba da roƙo ba abinda zai samu abinda zai tsayu da shi a bakin shi. Abinci, tunda yanzu ba ka da komai, to ka ɗan samu abinda za ka ci abinci, to shi kenan sai kuma ka koma kana neman ina ne a cikin kasuwancinka za ka farfaɗo. Misali a ce ka tafi da miliyan goma za ka siyo kaya, sai an fashi suka kwace kudi, sai zama gaba ɗaya ka koma ba ka da komai. Me za ka ce fa ni gobe, me za ka ce fa ni yau, sai ka samu da Allah wane eh ka taimaka min don girman Allah da 20,000 cikin rufin asirin da Allah ya maka tun da ka ga abin da ya same ni. Sai ka samu ka zaunar da matarka sai kai mata jawabi, to kin ga ga musibar da ta same ni. Na ka zan ba ki naira 10,000 da Allah ki san yadda za ki rike gidan nan kafin kwana 7. Sai ka ɗauki 10,000 sai kuma sai ka tafi. Ina ne kake siyo kaya? Sai ka rike musu bayani. Sai su gamsu, kaga yanzu gidanka akwai abinci. Sai ka je ka fashi karɓo kayan nan, sai ka zo ka fara from the scratch, ka fara da farko shi kenan. Iya abin da ya halatta kenan. Ba kuma tun da masifar ta same ka ne za ka rinka yawo, ka rinka rubuta takarda. Haka za ka ga mutane suna yi. Sai ga mutum ya roƙo yaro ɗan ƙarami ana sallah azhar sai ne yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan yaro da kuka gani jama'a shine maraya cikin ƴaƴana guda biyar, ya magana a bakin su kamar tsohon keken ɗinki jama'a da ya hana ka kai musu wani abu. Haka duk wannan jama'a haramun ne. An fahimta jama'a? Sai na yace na uku wa rajulun asabathu faqa, da mutumin da talauci ya same shi hatta ya koma salasatu min zawil hijra min qawmihi, har aka samu mutanen anguwarsu mutum uku, ko mutanen gidansu mutum uku, ko ƴan kasuwansu abokai guda uku, suka ce laqad asabat fulanatu faqa, jama'a wana fa fatara ta same shi. A ce a anguwarku talauci ya same ka har mutum uku masu hankali su ce kai wana fa ya shiga halin na halin yasu. To in aka kai ga irin wannan, manzon Allah yake fa halat lakul mas'alatu hatta yusiba qiyaman min aishi, ya halatta yayi roƙo, ya halatta yayi bara, ya halatta ya nemi taimako ya samu yadda zai tsayu da rayuwar shi. Fa ma siwa hunna, manzon Allah yake duk abin da ba wannan ba min al mas'alati ya qabiha, duk wani roƙo, bara, bambaɗanci, tambaya da neman taimako in ba wannan guda uku ba, suktun ya akuluha sahibuha suktan, manzo Allah ya ce haramun ne, kuma duk wanda yake ci yana cin haram ne. Wannan hadisi yana nan al-Imamu Muslim ya ruwaito shi sahihin hadisi ne, haka Abu Dawud da Ibn Khuzaima. Me ya kawo annabi ya faɗi wannan hadisi? Hadisa ne ya je wurin manzo Allah ya ce ya manzo Allah, na je na kashe wata aljima ne, shine na zo ka taimake ni in je in cika wannan magana. Shine sai annabi ya faɗa mai wannan abin da kai yayi daidai. Ta kare akan haka akwai nau'i biyu, amma bayan nan duk wani roƙo to haramun ne. Jama'a mu duba yanzu dan girman Allah, wani kaskanci ya wuce a ce kuna ahli sunna ba ku yi tafsiri, kuna rubuta takarda ta neman taimako gidajen masu kuɗi, tun kuna rubuta wa ahli sunna har ku zo koma kuna rubuta a 'yan tariƙa da sauran 'yan bid'a tsakani da Allah, me yasa aka samu ruɗani a cikin tafiyar ahli sunna daga baya bayan nan? Saboda daidai lokacin da za a samu wani matashi a cikin ƙungiyar zai miƙe ya ce wallahi mu musulmi ba za mu zaɓi kaza ba, shi kuma wanda da yake shi ne shugaban ƙungiya ko sakatare sun san wannan da ake cewa ba za a zaɓa ɗin nan ba, shi ya sai musu lasifika, shi ya kawo musu janareta, kujerun hajjinsu na bara shi ya ba su. To da aka sai ka ji an ce an kori wannan yaron daga kungiya, sai matasan kungiya gaba ɗaya sai su bi shi, sai ka ji an ce kungiya ta rabu. Yanzu abin da ya raba kungiyar shi ne abin da ya haɗa ka? Ma'ana a kan gaskiya kungiyar ta haɗu. Shin a kan wata gaskiya da ta haɗu ne aka rabu, ko ko wata ƙarya ce aka kawo ta raba su? So da haka ku daina neman taimako za ku gina masallaci ko za ku gina makaranta. A cikin ku suwaye masu kuɗin ku, ko a cikin tafiyar su gina muku masallaci? A me yasa ne shi masallacin ko makarantar ko ita tafiyar me yasa ba za a yi mishi kasuwanci ba? Wa ya hana? gaskiya a wannan munasabar zan ƙara magana akan cewa wani ƙarin kaskanci ne a ce wai ahlus sunna kowa ga form nan ya cika wai kamfanin MTN duk sanda ka sa kati za a cire naira 100 wannan kaskanci ne a duniyar ahlus sunna ina faɗin haka ne ni a matsayina na albani kuma masanin harkar communication ba MTN ce ta taimake ku ba ko kuka taimake MTN kuma kaskanci ne har yanzu bara ce kuma haramun ce ba kasuwanci ba ne cewar wai kungiyar ku ta daina neman taimako kungiyar ku ta daina lance amma yanzu ana son duk dan kungiya ya cika form ya hada a kan lambar MTN din shi duk kati in ka sai kati na 1,500 za a cire naira 100 ya tafi account din kungiya wala har yanzu bara ce a wai ai kristoci suna haka kristocin banza kuke da ilimi da fasaha da kasuwanci ku da kuke da littafin muwaffa da yake da ka'idoji na kasuwanci wanda har yau duniya ba ta iya exploring nashi ba saboda economically duniya ta ci baya ne daga zamanin annabi idan kun fahimci wannan me yasa ita kungiyar ba za ta kafa kamfanin telecoms ba waye hana ta ko wanda ya hana ta me yasa ita ba za ta shiga harkar kasuwanci ba amma wannan har yanzu ba ta wuce misali ba ina da shago a unguwarmu sai nake neman mutanen unguwar nan da su taimaka wa wani sai in ce musu ga fon su cike duk wanda ya zo siyayya a wuri na daga cikin kuɗin shi da za a samu canji duk canjin shi da za a samu za a cire raji don haka wani ya zo ya sai sabulu a wuri na naira 500 ya ba da naira 1,000 zan ba shi canjin naira 500 sai in ba shi 250 na cire wa wancan har yanzu bara ce kaskanci ne haramun ne sau da haka ahlus sunna kuma karfin haka ku tashi ku gina addinin sunna da kuɗi na halal na kasuwanci don sunna ta zama tana da izza sunna ta zama tana da izza amma ya zama sunna ba ta da izza sai kazanta bara kazanta ce kuɗin sadaka kazanta ne ya zama da wannan za a ɗaga sunna da wannan za a gina masallaci da wannan ne za a ba liban kuɗin abinci da wannan ne za a karantar da 'ya'yan musulmi kowa ya tashi jama'a ya samar da kanshi aikin ne Allah maraukacin sarki ya tsora mu akan abin da yake daidai kashi nan kaji annabi ya ce fama siwa hunna min al mas'alati ya qabifa duk wata hanya da za a roki kuɗi a tara su ya kai qabifa sabtun ya akulu ha sahibu ha sa'ut haramun ne kuma duk wanda yake ya ci haramun wannan hadisi muslim ya ruwaito shi jama'a su kunji yanzu wannan hadisin ya gaya mana iyakar dalilan da ke sa iya yin bara yanzu waɗannan yaran da ke yawo suna ko ɗan ƙanzo ko ɗan daga-daga cikin wanne suka fada talauci ne na ƙarya aka ɗauke su aka saka su wani yaran in ka ɗauke shi ka tafi da shi garinsu a Katsina ko a Zamfara sai ka samu uban shi attajiri ne a ƙauyen wani yaran ka ɗauke shi ka tafi da shi Jigawa sai ka je ka samu uban shi yana noman buhu dubu amma wai saboda an kawo shi makarantar allo zaria sai a ce wai rinka yin bara ƙarya ne haramun ne ya ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa wujiya bil haram fa anna yustajabu lahu saboda haka ku sani wannan bara kuma yadda ne alƙawari tarihin ta ya fara ne a Najeriya ta hanyar wasu buzaye shanakifa waɗanda suke zuwa daga ƙasashe irin na Mauritania da ainihin ƙasashe irin na Algeria suna zuwa ƙasar Hausa suna karantar da 'ya'yan musulmi alƙur'ani amma in suka zo suna zama a cikin zaure ne in suka zauna a cikin zaure almajiransu da suka taho da su sai suna tura su gidajen makwabta suna barato wa malamansu abinci sai su zo su haɗu su ci kun ji yadda bara ta faro a ƙasar Hausa buzaye da ake kiransu shanakifa da larabci wato mutanen garin Shankir su ne daga ƙasashen Mauritania da Algeria sai suke zuwa ƙasar Hausa da almajiransu ku ji wannan almajiran nasu wasu su zama larabawa ne wasu kuma akan hanya suka ɗibo su, in yazo ya zauna a zariya sai a ganshi da almajirai guda takwas. To idan magariba sai tunda ba sanin shi akai ba, sai ya ba su kwano sai su rinka kewayawa gidajen makwabta. Daga haka ne kuma sai zama wai duk wanda yake karatun Qur'ani shikenan sai a dauki ainihin kwano sai a bashi. Amma na faɗi a cikin waccan lattattawa, kuma na faɗi a wurare da dama, na zauna a cikin garin Yola jama'a a bayan gidan Barkin ɗin nan na yanzu sarkin ƙasar Adamawa Lami ɗan Adamawa, a tsakiyar garin Yola. Ni da kaina ne na observation, tunda na zauna ban taɓa ganin almajiri ba. Sai na fara bincike, babu almajirai ne a garin nan, sai suka ce akwai, sai nake ba sa bara, sai aka ce ba sa bara. Duk wanda ya kawo ɗan shi zai zo da buhunan masara da buhunan hatsi, zai zo da kuɗi sai a ba Mojibbo. Gashi ana koya mai Qur'ani, shi kuma Mojibbo sai ya ɗauki masu dafa abinci, ana dafa mishi abinci. Kaga boarding school ce, a zo da school fees da abinci. Ran da ya sauke Qur'ani za a fara koya mai na Hausa, uban shi zai ba da bijimin sa. Sai a ce saboda yau za a mai da shi malami, tunda zai iya nahawu, zai iya karatu ba wasali. To sai uban shi ya ba da bijimin sa. Haka sai ka je ka ga Mojibban su suna rayuwa cikin mutunci da tsafta da kamewa. Almajiran sai ka gan su tsaf suna karatu amma ba sa bara. Amma in ka tsallako Jimaica, to za ka gan su nan kam Jimaica kamar sabon keji. Za ka gan su wasu daga Jigawa, wasu daga Sokoto, amma wallahi ba 'yan Adamawa ba ne. Amma har Fulanin kamar in sun tsallako sun zo Yola ba sa bara. Ku ji da kyau ku gani. To me yasa ba za a dalcin, ba za a karɓi wannan tsarin ba. Saboda haka bara ba ta da alaƙa da karatun allo. Saboda na taɓa jin wani malami yana cewa wai in ana faɗa da bara, to ana faɗa da karatun allo, su malam ka yi kuskure. Babu alaƙar bara da karatun allo. Na'am, ni ɗin nan da ka gani ko ba karatun islamiya ne ba, ban ma taɓa yin karatun islamiya ba ne, karatun allo ne. Ina ƙulo har na zama cikiɓuri, har na zama garbi. Na rubuta Qur'ani tun ina da baki alu an baki wau zalbara babu je alu lallan hakuri, har na sauke Alƙur'ani a gaban iyayena, ban taɓa yin bara ba. Kuma wani ikon Allah a lokacin ma ina makaranta boko. To da yaya ne za a ce mutum ba zai iya Qur'ani ba sai ya yi bara? Ni ban taɓa yin bara ba, kuma na iya Alƙur'ani alhamdulillah. Saboda haka ƙarya ne wannan tunani. Ko kuma a ce in ka yi karatun ba zai albarka ba, sai in ka yi bara. Malamin da yawa yake faɗin haka a arewacin Najeriya shi ya yi bara. Amma yana da 'ya'ya da yake duk sun haddace Qur'ani amma su kuma ba sa bara. Tambayar shi ne ko 'ya'yan shi ba su da albarka ne? Na je na kafa wa'azi yau kusan shekara 13 dab da kofar gidansu a garinsu. Ni a lokacin ma ban sani ba. Munasaba ce ta kama, wallahi kawai sai za ni tattar da muje ba sai aka ɗauka da shi nake. Na dai san a garin yake, amma ban san cewa lasifikar ta da ni kaina tana kallon kofar gidansu ba ne wallahi. Sai da gama wa'azi aka ce malam ka saki garwa yau. Kaga gidansu yake can, na ce to na ce ba wata gaba da na daka don ba na yi ne don shi ba. Amma a cikin maganganuna na jefa ƙalubale cewa duk malaman da ke kara bara a yau su kawo mana 'ya'yansu guda nawa ne suke yin bara. To yaushe ne za ka tura 'ya'yan wasu su yi bara, kai kuma ka tura naka su yi karatu a Misra su zo suna ja maka baki? Wannan yaudara musulmi ce. Saboda haka al'ummar musulmi bara ba ta da alaƙa da karatun Alƙur'ani. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kun ji nau'in mutanen da bai halatta su yi bara ba. Sa'an nan ya zo cikin hadisi, kuma har wayo wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi wani dogon hadisi. Manzon Allah ya ce inna sadaqa salatan baghi li ali Muhammadin innama hiya awsaqun nas. Sadaqa bata halatta ga Muhammadu da iyalan gidan shi ba, domin ita dauɗa ce ta mutane. Ku ji, sadaka ba ta halatta ga Annabi Muhammad ba, haka ba ta halatta ga iyalan gidan shi ba, domin dauɗan mutane ce. Shi yasa wata ran an kawo dabino sadaka, sai Husaini ko Hassan sai ya dauka sai ya sa a baki annabi bai lura ba annabi ankare kai sai ga yaro ya fara hade dabino sai annabi ya shake shi sai da ya matso dabino ne amai sai ce mishi kai baka san cewa sadaka ba ta halatta gare mu ba kazantar mutane ki yaro ne dan karami amma annabi bai bar shi ya ci ba amma yanzu kaso na cikin tafiya a ƙasa Hausan yaga an yi layi ana bada waina sai ya tsaya kai kuma ba ya taba ya ce a wai zai ci sadaka hakan nan kawai ya ga ana raba waina sai bi layi zai ci so ai sadaka ce kun ka taba ya ce a wai shi tsohon almajiri ne yau gwamma da kake tsoho kenan yanzu kai ba tsohon ba almajirin ba ne jama'a kun ji wannan hadisi saboda haka waɗannan hadisai sun bayyana mana cewa sadaka na da falala amma kuma cinta ba shi da wata falala sai ga wanda ya halatta kawai ya halatta shi ma in ya ci ba falala ya samu ba kaga annabi ya siffanta shi dangane da ita cewa kazantar mutane ce to yaushe baka zama kai ne mai cin kazantar mutane to sa'an nan jama'a addinin musulunci yana karfafa mutane ne game da muhimmancin haɓaka dukiya da kuma neman dukiya ya zo a cikin hadisin sahihi wanda al-Imam Ahmad da Muslim suka rawaito annabi yake idza qamatil qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasilatun falyaghrifha idan kiyama ta tashi ga kiyama kana ji ta taso misali kan wajen tudun jiko kai kuma kana nan wajen gurgurje ga kiyama ka ji labari ta taso tana daidai sabon gari tana takaɗe mutane ana cikin cewa kasa ga dabino ka daga baka shuka sai annabi yake falyaghrifha saka san shi ya tabbata ga Allah ina so ka dubi dabino ba gwaiba ba ba mangwara ba dabino idan aka shuka shi in ba dabino irin na yan zamani ba dabino na asali in aka shuka shi sai shekara 70 zuwa 100 kafin a fara cin ƴaƴan shi karanta wani labari a littafin labarin duniya wai wani dattijo ne ko a magana jari ko wani dattijo ne wani ya gan shi wani sarki ya gan shi ko wani suku amma yana ta dafa dalilo sai sarki ya ce mishi kai duniyar nan akwai abin mamaki tsoho da kai kake dafa dalilo yau shi wannan dalilo har zai yi kai ka ci sai ce tsoron kai daɗe tun da an dafa mana mun ci to shi ne mu ma muke dafawa wasu su ci sai kuma sarkin ya ce amma wannan dattijo kana da fasaha sai ɗibo kuɗi sai dan kamai sai tsoho ya karɓa ya ce to ba ga shi da dino ya fara ƴaƴa ba cin yanzu ba ga shi da dino ya fara ƴaƴa ba cin yanzu da ban dafa ba ai ba zan ci ba ka gani ko kawai abin da ya sa da kama wannan kisar shi ne dan ka san da dino in aka dafa shi da yana da wahala wanda ya dafa shi ke shi to sannan dubi ga kiyama ta taso sai annabi ya ce ga kiyama ta taso ga da dino sai annabi ya ce kan ka fasa ka dafa malamai suka ce wannan hadisin annabi ya faɗi shi ne don ya nuna wa mutane muhimmancin aiki da kuma muhimmancin tattali da kuma muhimmancin haɓaka dukiya yanzu don girman Allah idan ka ga ana girgizar ƙasa a can wani fa'ida ne ka zo kana dafa fandisho za ka gida a nan yanzu ana girgizar ƙasa ga wasu gidaje na rushewa amma sai annabi ya ce yi don ta iya yiwa girgizar ƙasa ba za ka kawo nan ba abin da yake cewa kenan jama'a kowa ya je nemi abin yi musulunci bai kashe jikin mutane ba nasa'i ya ruwaito hadisi da la'asar sakaliya annabi wani sahabi ya zo ya same shi ya zo kawai sai ya tsaya kan annabi haka ya ce ban yi tefane ba annabi ya ce ba kasa ya ce ban yi tefane ba sai annabi ya ɗaga kai kalle shi ya ce to annabi ya nazari to shi dai dama mun ce baya cewa babu da zai ce tafi ka bani guri sai ya ce kai baka da sana'ar komai ne ya ce shi baya sana'ar komai annabi sai ya ce to da kake da shi a duniya ya ce bai da komai bai da tsohon keke bai da tsohuwar mota bai da komai annabi ya ce ina kake kwana ya ce a gida akan me ya ce yana da buzu da me da matashin kai na fata da ciyawa a ciki da me ya ce da salka kamar yanzu ka ce ka kifa da fulo da tsohon firij don kwatano yadda ka tsaya a jikin shi misali kawai ka kaddara haka duka ringa tafiya tare da zamani nan wani yaron an ce mai buzu yanzu da falkar bai san me aka ce ba tsohuwar katifa da tsohon bridge da bulo gashi nan ya wuce shekara 17 yayi dama dama da shi aka kawo gaban annabi annabi ya ce wa zai sai wannan buzu da matashin shi da falka sai wani ya ce dirhami biyu annabi ya ce ba mai tsari sai wani ya ce dirhami uku sai annabi ya ce kawo kuɗi wannan hadisi ya nuna mana ana iya shiga ciniki matuƙar ba a karkasa ba wannan ya ce dirhami biyu annabi ya ce ba mai tsari wani ya ce dirhami uku sai annabi ya ce kawo kuɗi to kai kuma ka bibiyar da sahabbai suka yi imani da manzon Allah kai yanzu manzon Allah kai sai da tsohuwar katifa ka da tsohuwar firji ɗinka in wani ne wallahi sai kafir sa a wurin ya ce a wallahi ni ba zan iya wannan musuluncin ba yanzu zan nama za a ce a sai koma gefe guda yanzu da sarauta Allah ido annabi ya karɓi dirhami uku me sai ya kwashe tsohon kayan da ba sai annabi ya ba shi dirhami biyu ya ce kaga wannan ya ce eh je ka kai dirhami ɗaya ya ce je ka kai cefane in ka kai cefane gida ka dawo sai je cefane ya dawo sai ba shi dirhami biyu shi kaga wannan eh bai kasa siyo gatari ya siyo gatari ya zo sai annabi ya ce mishi sa ba shi a kafaɗa ya saba a kafaɗa sai ce ila awalil madina tafi dajin oda can gabashin madina ka je ka tsara ice to kar ka sake kuma sai bayan kwana 17 bayan kwana 17 sai ga mutumin nan ya dawo da sabuwar riga babbar riga da hular shi ya kafo ta a gaban goshi ya shiga cikin alhazan birniyan ya zo yana saba riga manzo Allah ya ce a kai ne yake yani ne yake to yanzu wannan bai fi ba a dauka a baka takunin ka balle a hana ka kar ka sake roko jama'a kun ji yadda manzon Allah yake da productivity a cike ya maida kai ka zama productive ka zama mai albarka ka amfana ka amfanar ko da haka waɗannan 'yan siyasa da suke tara mutane suna ba su 2,000 da mutum guda za su samu su ba jari da ya fi alheri dan haka jama'a kun ji wannan idza qamat alqiyamah wa fi yadi ahadikum fasila falyaghrisha idan kiyama ta tashi gashi baka shuka dabino annabi yake ka shuka ka fasa kenan wannan yana nuna duk tsufanka da furfuranka ka samu kuɗi zaka yi kaza ka kace to ma in nayi ai bazan ci amfanin abun ba a'a zaka ci amfanin addinin musulunci ba azzalimi bane Allah ba azzalimi bane za ka ci amfanin kana da rai ko ka mutu don haka kakka fasa yin wani alheri idza qamat alqiyamah wa fi yadi ahadikum fasilatun falyaghrisha jama'a kuna fahimtar wannan daga ƙarshe zan cike wa'azin nan nawa da wani babi guda a cikin littafin fiqh sunna a babin mu'amalat a ƙarƙashin babin ciniki da inda malai ya kawo at-tabkir fi talabir rizq sannan sai kawo al-kasb al-halal sannan sai kawo wujub al-ilm bi ahkam al-bay' wa ash-shira ya kunna babin ciniki ya nuna mutun ya rinka sammako wajen neman arziki dan haka jama'a in kasuwa ku rinka fita da sassafe ma'aikata ku rinka fita da sassafe ta iya yiwa amma ka ce ai kuma ga cikin hadisi annabi ya ce ka zama na ƙarshen shiga kasuwa ka zama na farkon fitowarta malamai suka ce wannan hadisin ya zo ne kawai don ya bayyana haɗarin da ke cikin kasuwa amma za ka fita za ka je saro kaya ka bari ƙarfe 10 kana sallah asuba fita za ka tafi gora ƙarfe 6 na asuba ka fita birkinoli masu gini da aikin kwalta ƙarfe 6 na asuba ku fita kar ka fake sai rana ta ɗaga sai hamsi ya ɗaga ka yi kuskure ya kawo hadisi a kan haka cikin littafin sunan tirmidhi annabi yana addu'a yana cewa allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka albarkaci al'umma ta wanda take sammako wajen fita nema ina fata an gane dan haka annabi ya kasance ko tawaga zai aikata yaki da sassafe yake umarnin su ainihin su fita jama'a kun gane shine aka ce wa kana idza ba'atha sariya aw jayshan ba'athahum awwal an-nahar sannan shi sahabin da ya ruwaito wannan hadisi sunan shi Sahar yaji annabi ya umarci al'umma da fita da sassafe aka ce kana sakharu rajulan tajiran dan kasuwa ne wa kana idza ba'atha tijaratan ba'atha awwal an-nahari fa asra wa kasra malu idan zai aika yaran shi kasuwanci sai ce su fitar da sassafe sai Allah ya albarkaci dukiyar shi sai ya zama mai kudi wannan hadisi sahihi ne yana cikin sunan at-Tirmidhi sannan sai kuma in za ka yi sadaka in za ka tara kudi da ake cewa a nema kuma ka nema da halal domin akwai kuma wasu waɗanda azozi irin waɗannan sai suka cinzura su sai suka babbali su je su nemi kudi na ya amfani da kalmar suka cinzura su saboda in aka ce an wa'azantar da kai a je a nemi kudi ai ba nufi ake a je a nemi kudi ko ta wata hanya ba kun san abin da yasa nake wannan magana jama'a na san ina ɗaya daga cikin waɗanda ke wa'azi akan irin wannan aƙida cewa ustazai da malamai masu da'awa ku je ku nemi kuɗi na haɗu da wasu da yawa a Abuja da Port Harcourt da Lagos suna neman kuɗi da hujjar cewa ai ni da makamantana muka yi wa'azi a nemi kuɗi amma sai dai mun same su suna neman kuɗi a wuraren da ba su halatta ba suna harkokin kasuwancin da ba su halatta ba ko da muke cewa a nemi kuɗi ba muna nufin a nemi kowaɗanne irin kuɗi ba ko kun fahimta jama'a don haka Abuja za ka je ko Lagos Port Harcourt za ka je ko Makka akwai sana'o'i waɗanda suka halatta idan ba ka samu sana'ar da ka halatta ba kar ka shiga sana'ar da kake haramun don ko jiya wani ya yi min waya yana cewa shi ma'aikaci ne na gwamnati albashin da ake bashi baya isa shi sai suka shiga harkar man fetur da harkar ta amma sai suka zama suna da rauni a wajen abin da ya shafi jari to shin za su iya zuwa su karɓo bashi daga danki domin su zo su zuba a cikin harkar kasuwancinsu sai na ce to ai da ni da kai mun san cewa banki yana mu'amala ta haramci yana mu'amala ta kuɗi na ruwa yana mu'amaloli na abubuwa da yawa waɗanda suke haramun ne da irin wannan halin da kake magana kai daga cikin halayen larura da za su halatta maka mu'amala da banki don haka bai halatta ba don haka dukkan abin da za ka yi na nema da gida ka tabbatar da cewa ka takaito akan abin da ya halatta Zainab matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin gidan annabi take sana'a amma Allah ya azurta ta da dukiya mai yawa har take sadaka har ta shahara da sadaka sai wata ran annabi ya faɗo ta magana ya ce idan na rasu wadda za ta riga ku rasuwa bayana ita ce wadda ta fi ku tsawon hannu sai mata annabi suka je suka samu kara ita wanda zo ki gwada aka gwada ayya wannan kikar kudewa ce wanda aka zo kan saudatu doguwar mace sai ta fi kowa tsawo cikin matan annabi sai aka gwada to saudatu sai ya ce inna lillahi inna ilaihi raji'un sai aka fara buga mata kirji ana ganin to ai ita ta fi kowa tsawo dan haka hannunta ya fi na kowa tsawo kuma fat sai Zainab ta mutu sai da Zainab ta mutu sai suka gane a ashe ba tsawon hannu na hakika ba miƙawa Zainab tana da sana'ar yi dan haka ta fi kowa sadaka har aka sanya mata suna ummul masakina uwar miskinai uwar masakai wani miskini sai lankwaso gidan ta zo ya ce sha matar annabi ce tana yin haka ne dan me dan tana da sana'a mata da kuka zauna a cikin gida ba kwa sana'a ba dai ki bane ku shiga cikin birnin Kano ku gani tun muna dalibai za ka je ka ga yayin da wata take yin shinkafa da wake tana siyarwa a cikin gida ana zuwa ana ci a kofar gida haka ne ko wata kuma tana nan ita kuma tuwo take yi matan Kano fasaha sai da su sai kawai sai suka je sai kuma wata ta tsiro sai ta dafa tuwo da la'asar karfe 5 sai ga tukwane ana ta dafa tuwo ba tuwon dare bane in aka gama sai a kwashe shi sai kuma sai abu sai a ninke shi a tukunya kuma sai a sa leda bai na wayewa a su ba sai a bushe wannan tuwo sai a yanyanka shi sai zama sauran tuwo a dumama miyar kuma sai ga manyan alhazan birni da yan boko suna ta aiko kwanuka irin na zamani na bature sai da mutum ya ce Alhaji ya aiko na bada sauran tuwo na nawa na naira 500 cikin duniya na kwance sai sai kaza an aiko da katuwar kula haka sai a ce Hajji ya aiko sauran tuwa ke so na 3000 wallahi akwai wanda har muka gama karatu mu dai Hajji ya sauran tuwo muke ce mata ban ma san sunanta ba Hajji ya sauran tuwo kawai ita sauran tuwo take sayarwa sai ka ji ta kauyen su ɗan gwarzake ta biya mutum 10 aikin Hajji tana nan a cikin gida wannan ana maganar shekara 20 da kuma ta me yasa za ku zauna ki zauna hawan jini ya kama ki ki zauna sai dai ki kwalliya ki sa jambaki da gazan nan da ya kare ki wulakanta to kuma wannan baya nuna irin abin da yau wasu mata suke yi ta ce saboda za ta kare mutuncin kanta bari ta zama 'yar kwangila ita ce ma'aikata kaza wurin yalla baiwa na idan wani asisi ne wani ba asisi ba ne sannan in kina sa hijabi da niqabi ba za a ba ki kwangila ba sai kina sa riga mai zulumbuwa wadda take fitar da kwankwasan kike nuna cidin nonon ki sai kina jambaki da gazal sai kina sa gyale to ashe kuma wannan mutuncin ki ake ba kwangila daga baya ba kuma barna iri iri tana faruwa Khadija ta yi kasuwanci ko ba ce ba a ina ta kasuwanci a cikin gida ba ta taba fitowa ko kofar gida ta kafa shago ba kasuwancin ta tana ɗiban kuɗi ne ita Khadija ba kuɗi take ba kaya take baka ka siyar ba a'a za ta ɗauki kuɗi ne sai ta baka miliyan 2 ka tafi Sokoto ka je ka siyo gyaɗa daga nan Sokoto ka wuce ka kai gyaɗan nan Asaba idan ka siyar da ita a cikin amana saboda suna da ethic suna da ɗabi'u na gaskiya a cikin amana nawa ka siyar da wannan gyaɗar miliyan 1,600 nawa ne ka kashe kuɗin kaiwa da mota nawa ne kai kaza ƙarshe sai a dawo da riba sai a ga ribar 300,000 sai Khadija sai ta riƙe 200,000 sai ta baka 100,000 kai kuma ka san me za ka yi sai ka ɗauko kaninka sai ka bashi wannan 100,000 sai ka sasa shi gaba in kuka tafi sai ka wuce mai gaba sai sai maka kaya naka ne sai a je kuma sai a siyar kai kuma sai a ciyo ribar naira 70,000 sai ka bashi 20,000 kai kuma sai ka rike 50 kafin wani lokaci sai ka zo ka zauna gaban Khadija kai gaisuwa ranki ya daɗe na gode ga dukiyar nan da aka bani shekara 5 shi ma Allah ya fitar min da tawa yanzu ina kasuwanci a cikin haka kuma shi ma sai ka tsaya yayi kane jama'a kun ji abinda maza Khadija ta yi radiyallahu ta'ala anha the greatest woman in the history of Islam wannan ita ce Khadija a kasuwanci ba a bata a baya ba a sadaka da alheri ba haka ce ita ta cewa annabi guziri in zai tafi ibada sannan duk sanda matsalar dukiya ta taso wa annabi Khadija shi take tsayawa goyon baya Khadija imani Khadija tsayawa Khadija don haka lokacin da as-sayyida Aisha ga annabi ya yabi Khadija ta ce wai kai wace irin mace ce wannan kullum kana yabanta bayan ta mutu Allah bai canza maka wadda kake ta ba Aisha tana isharar kanta ita Aisha abin da take gani tsayayyen nono da tsawon jiki da shan fata da yarinta shi kuma annabi ba wannan yake ne yana duba quality ne sai dubi Aisha sai ce Allah bai canza min wadda ta kai ta ba balle wadda ta fi ta sai ce zauna ki shi sai ce Khadija ta yi imani gani lokacin da duk duniya aka kafirce duk duniya an kafirce an ce ƙarya ike Khadija ta ce gaskiya ike sai ce kin ji Khadija Khadija ta bani sanda duk duniya aka hana ni Khadija ta tsaya min lokacin da duk duniya aka watse min sannan Khadija ta goyi bayana a lokacin da kowa ya watse annabi ya bata ansa ne don ta ce wai wace ce Khadija ne amma ba ta yi tambaya ba ne ta neman ansa tambaya ce ta kaskantarwa me ce ce Khadija bayan gani haka ta ce so ta ce shi ne annabi ya kwantar da hankalin shi ya ce kin ji Khadija don haka sai ya dawo ya sake ba ta ansa cewa Allah bai bani wadda ka kai ta ba balle wadda ta fi ta kun san me ya wannan magana suna zaune da annabi da matan shi ne sai annabi ya hangi wata tsohuwa sai zambar sai tashi sai kwanta rawanin shi sai ya shimfiɗa sai je ta roso wannan yazo ya zauna da ita sai mata yin suka ce wannan wata tsohuwa ce aka haka yanke mana hira sai ka baka ya ce kanar ta asina ayyawa khadija kawar khadija ce khadija tana da rai tana zuwa gidan shi ne aisha ta ce wai kai kenan da an yi magana khadija wai wace ce khadija ne kun ga Allah ya ce kin ji khadija to ashe farkon karatu ne nan da yamma ta sai manzo Allah ya zo ya kwafasa wa aisha to ya ce khadija ta yi imani da ni sanda aka kafa ce ta bani sanda aka hana ni ta yadda da ni sanda aka ki ta tsaya min sanda aka wace ta yi kaza kin ji khadija ta ce yamma gari ya waye fito sai da annabi ya kwana 30 kwana 30 ya nemi ta haka safa da yamma ka karanta hadisin yana nan a cikin sirru alamin nubala da isnadi hasan Aisha ta ce in Allah ya so wannan bala'in da na saka kaina ran da duk annabi ya hakuri ba zan sake ambaton Khadija ba sai da alheri to annabi miji ne mai amana annabi wafi annabi mutumin kirki annabi ba ya cin amana ka dan ba ka da rai Khadija ta rasu madadin asata ashafe ta amanta da kira ina kallon nan sai Fatima ta ce ya manzon Allah na ji wani aljanna wani uwata da sai gudunmawa a addinin nan ban ji matsayinta ba manzo Allah ya ce Khadija ke wannan ta ce kwarai sai ce ai Khadija albishirin ta da gida a aljanna gidan na karau gold na zinari sannan babu hayaniya a gidan sai aka ce Allah ya wa Khadija sakamako ne da irin yadda take duk abin ya faru mata suna hayaniya ko ita Khadija na tsuwa take annabi ya je ta haka mai abinci ya je ya yi bada ya dawo sannan sai dawo a firgice ya ce na gano aljani aljani Khadija ba ta yi firgita ba sai ta ce natsu ba aljani ka gani ba ka gan natsuwa ta farko kai yanzu kai ka fita wa'azin kasa ka dawo karfe 2 ka ce ka haɗu da aljani wajen BRA ba za ta kwana a gidan ba ta ce alga kai kanka ihu za ta yi ta ce wallahi ya zama aljani shi kenan gida ya watse ina fata an gane amma ka tuba Khadija da ya dawo yana firgice ya ce na ga aljani sai ka natsu sai ta ce ba aljani ka gani ba sai ai Allah ba zai cutar da kai ba yaushe Allah zai ba aljani ya wulaƙanta ka kana sadaka kana alheri kana zumunci kana zaman lafiya ka faɗi quality sai ta ce amma bari mu fita wurin ɗan uwana malami ne ta kai shi malami ya fassara ya ji cewa ba aljani ba ne daga bakin masana to amma sun dawo suna zaune a ɗaki ko sai ga wannan halitta ya fi sake bayyana sai annabi ya ce yawwa ga shi nan kin gan shi aljani ne sai Khadija ta ce kana so ka gani fa yanzu da ya gano shi a daji ne yanzu ya biyo shi ɗaki daga ga ta wanda za su fita da tun da amma Khadija sai ta ce kana su nasu sai ta ce wa annabi duban shi da kyau kana ganin shi ita ba ta ganin shi kana ganin shi yace ina ganin shi sai ta rinka tura kallabin ta haka baya kana ganin shi yace eh ina gani yana baya kana ganin shi yace eh yana zama buɗe gashin kan ta sai ta ce kana ganin shi yace sai ta ce ba aljani bane mala'ika ne sai ta ce in aljani ne in ya ga ina buɗe gashin kaina zai matso ne amma mala'ika ba zai zauna inda mace ta buɗe gashin kanta ba ka ji karatun Khadija ya fi digiri wane diploma wa yake magana NCE karatun Khadija ilimi ne take da shi to wannan natsuwar tata da Allah ya bata gida a aljanna ko sai annabi yake gidan natsatse ne ba hayaniya shiru yadda take a natsa haka gidan ta ta nasi jaza'an wufaqa Allah ya yarda da Khadija al-Kubra kishan wa'azina shi ne zan cike mana wujubul ilmi da ahkamin bai wa shira ko da aka ce ka nemi kuɗi ka je ka nemi ilimin addini dan ka san irin kuɗin da suke shigo maka ka san irin yadda za ka fitar da kuɗin saboda na lura yanzu mutane suna neman kuɗi kawai kuɗi suke nema sai da mutum zai iya kuɗiya mutum zai iya rantsuwa to ita kuwa rantsuwa a cikin ciniki ko da a kan gaskiya ce ko to makaruhi ce ko da a kan gaskiya ne wannan agogo nawa ne sai ce wallahi ni ma naira 500 na saro shi gaskiya na fada amma rantsuwar da nayi sai annabi ya ce ta ɗebewa abin albarka dan haka rantsuwa malamai suka ce bata halatta a cikin ciniki ba ko ba akan gaskiya ne to balle rantsuwa akan ƙarya sai malamai suka ce ita take sababa gobara haka jama'a idan ba ku nemi ilimin kasuwanci ba za ku je ku tara dukiya na farko ta hanyar haramun na biyu in kuka tara ta sai ku rasa me za ku yi da ita sai kuma ka koma yanzu tara ta kawai kake so ka yi da lokacin da ka koma tara ta kake so ka yi to ba za ta taɓa taruwa ba ba za ta taru ba idan kana neman dukiya don kai gida ko ka sai mota ko ka samu abinci sai ka ka samu ku karka sake saboda jahilci ka koma kana neman takasso tara ta kana neman kafuwa ne kana neman kadai za a yi labari to ba za ta taɓa taruwa ba abinda nake nufi shine ba za ta taɓa kaiwa san da zaka ce kai yanzu kam na tara ta bari in je na ba shi yasa zaka ga duk wanda yake zai sarfaci siyan mota saboda neman burgewa ko saboda yayi zaka ga ba zai daina ciniki da yan sambo ba kasan yan sambo masu sai da motoci duk mutumin da ya zama zai ta gina gina ne ba zai ainihin tsaya ya gina iya abin da yake bukata ba to ba zai rabu da dillalai ba duk mutumin da ya zama mata ike sha'awa ba matan aure kawai ba to ba zai gaji da aure saka ba saboda haka komai a duniya ka tsarka nemi ilimin shi samun ilimin shi shi zai samun maka da regulation shi zai samun maka da contention natsuwa da gamsuwa in ba haka ba za ka shiga fitina don haka malam saidu sabi professor ne a cikin ilimin fiqhu a jami'a ta ummul qura da ke makka ya rasu yau shekaru 13 ko 14 da suka gabata musulmin kasar masar ne allah ya gafarta mishi ya ce yajibu ala kulli man tasadda lil kasar yana wajaba ga duk wanda ya tunkari neman dukiya ya zama dan gida yana neman kuɗi an ya kuna aliman bima yusahihuhu wa yusiduhu lallai ne ya san abin da ke gyara cinikin shi ya kuma san menene ke kata cinikin shi kaga kenan duk karatun da kai in ka karatu iya ismawi ne duk halatta kai kasuwanci ba kenan dan qawaidi ahlari ismawi duk babu bayanin kasuwanci a shi inda aka fara bayanin kasuwanci a cikin littattafan nan shine ne fiziya duk karatun ka na hadisi idan dai riyadus salihin ne ka karanta da 40 hadis to har yanzu da saura sai ka yi bulugul maram dan haka jama'a ka je ka san irin kasuwanci da kake mai Allah yake game da shi kar ka taba cewa ai wannan kasuwancin a musulunci bai san shi ba dan yanzu waɗannan da suke harkar telecommunication sai sai ai a lokacin da aka saukar da musulunci ai babu telefon a duniya ai babu telefon shi musulunci ai ba yana da ilimi ne na rassa ba yana da ilimi ne na asali dan haka duk abin da yazo sai ya zama ga inda musulunci zai tura shi shi yasa mu a fashi ne mafi girman littafi a ilimin kasuwanci Ibn Taymiyyah da kanshi sai da ya jinjina mu Malik da Muwaqqa shi yasa saboda Malik yayin shi yan kasuwa ne malaman shi yan kasuwa ne ya girma a cikin shago don haka ya san kasuwanci don haka a cikin muwafa har yau akwai kasuwancin da ba a fara yin shi ba a duniya shi yasa in kuka samu ƙwararren malam ya karanta da ku muwafa irin yadda kuka samu malam Aqiyatu Muhammad Salim wallahi za ku sha karatu in aka zo wani wurin wani kasuwancin sai a ta muku bayani ku fasa fahimta saboda gaba ɗaya ba a fara irin shi ba amma kana da basira zai buɗe kwakwalwarka kai kuma sai ka je kai ma ka fara sanin cewa kun samu formulas ne kun samu principles ne to menene za ku yi ko kuma ku je ku ci gaba kasuwanci yana nan da yawa jama'a wajibi ne in kana kasuwanci aikin gwamnati kake malamin makaranta ne kai noma kake kiwon kifi kake kiwon kaji kake gadi ne kai a wanki da guga kake yi dole ne a wannan sana'ar ta ka san me ya halatta me bai halatta ba domin akwai masu kananan sana'o'i da yawa irin wannan sai dauka cewa ai kaza ba komai wanki da guga baka yi mutum sai kawo sabulu baka sai kawo kukun wanki da guga ya baka sai sabulu ya ragu komai kan kanta shi ka dawo da shi in ka shi ragowa ka shi haram sai ka da mishi da shi a kai yaro ne a gidan wane sai ya dauki kudi ya baka wane eh ga 20,000 je kaka siyo min ragon layya ka je sai ka ainihin siyo rago na 20,000 kawai sai ga wani ya fado cikin kasuwa sai ya ce da girman Allah ka siyo mai da ragon nan 40,000 shi kawai wannan ragon yake so ba abin da ya hana ka za ka iya sayarwa sai ka siyo mai 40,000 sai ka koma sai ka siyo rago na 20,000 sai ka ko rago ka kawo wa mai gidanka tare da 20,000 sai ka faɗa mai yadda aka yi ka san me yasa ba ka yi haka ai ba kasuwanci ya tura ka ba kai canka yayi don haka duk wani kuɗi da ka samu nashi ne ka san ma'ana haka ka san implication ɗin haka under the Islamic finances ka san ka'idar haka ba ɗan fashi za su kwace kuɗin ba za a ci tsarar ka ba sai an zarge ka amma kai yaron shi ne sai ya ɗauki 50,000 ya baka ya ce ka je Kano ka siyo wa 'ya'yan shi shadda za a yi musu ɗinkin sallah sau tsayi sai ya kama ɗan fashi sai suka kwace kuɗin ba abin da zai sa a tuhume ka sai dai in dama ba a yarda da kai ba amma in dai yarda ce ta sa aka baka ko ka ce mai gida eh wallahi ɗan fashi sun kare sun kwace kuɗin ke gida mai da dalilin ya ce me alama haka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba za a ce to a cikin kuɗin albashinka da ake baka 7,000 duk wata za a rinka cire 3,000 har sai an mai da 50,000 din nan ba an kai haka an zalunce ka to kaga ko tun da haka ne duk wata riba da za ka ci a ƙarƙashin kuɗin aiken shi to riba tashi ce ba ɗaukar ba ka da kowa abu a ciki ke yanzu in ba kai karatu ba za ka san wannan to wannan ɗaya ne cikin ɗari na abubuwan da mutane suke wanda ba daidai ba ko kun fahimta jama'a yanzu kamfanoni na telecom sai ka buga waya sai ta freezing sai ta cije kana hello hello can baya jin ka kai kuma nan kana jin shi kana gama sai ka ji dillin dillin sai a ce naira 30 an ci 30 a kan ne to kai magana ba inda baka ji shi ba bai halatta ba kuma wannan dokar haka take a ƙarƙashin NCC ƙarƙashin hukumar ba da lasisi na sadarwa amma a Najeriya da yake an mai da mu jakuna sai a cire kuɗin kuma NCC tana nan Standard Organization of Nigeria wane ne customer duka lauyoyin suna nan amma suna ji ana cutar mu amma duk wanda ya karanta telecommunication ethics ya san cewa wannan kuɗin za a dawo maka da shi saboda ba a yi maka service system ba to kun ga duk waɗannan suna daga cikin hatta jahilci game da duniyar yau ta kasuwanci ita ma sai ta taimaka a cuce ka yanzu banki akwai abubuwa da yawa waɗanda suna yi da kuɗinka wanda yake ba na riba ba ne amma ana amfani da jahilcin ka game da ilimin kuɗi a wannan zamanin sai ji a juya kuɗin ka ƙarshe har sai a zo a ɗora maka duk wata sai a ɗora maka wani abu da za a abin nan amma asali kuɗin ka suka ɗauka suka je suka yi kasuwanci ba na riba ba ku kiyaye akwai na riba akwai na kaza amma wanda shi ya san harkokin banki a yau banki zai gane cewa financial institution ne wata cibiya ce ta harkar kuɗi kowace irin harka ana yi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam ya ce litaka mu'amalatuhu sahiha domin kasuwancin ka ya zama ingantacce wa tasarrufatuhu ba'idatan anil fasad duk wata mu'amala taka ta zama ta yi nisa daga barna fakat ruya anna umar radiyallahu anhu kana yatufu bisuq har ruwaito cewa sayyidina umar yana yawo cikin kasuwa yana dauke da doruna wa yadribu ba'd at-tijjar bid-dirra yana sanya doruna yana dukan wasu yan kasuwa wa yaqulu yana cewa la yabi'u fi suqina illa man yafqa wanda duk bai san addini ba ba zai kasuwanci a cikin kasuwar mu ba wa illa in kuwa muka dashi yana kasuwanci akalar riba lallai zai ci riba sha'a am aba ko ya so ko ya ki shi haka Umar da kanshi sai yawo sai yana tsayawa yana observing naka ta ci gaba da kasuwanci yana ganin ka da ya ka kauce sai zabga maka sai ce a rufe shagon ba za a taimake ka ka ci haram ba sai ka tafka koyo ilimi tukuna abin da Umar yake kenan amma bari ku ji abin da take da malam ya fadi yake wa qad ahmala kaseerun min almuslimin al'an ta'allum almu'amala ayyo yawa da cikin musulmi sun ainihin yi watsi da ilimin mu'amala abin da ya shafi harkar kasuwanci harkar aure harkar zamantakewa yau da yawa musulmi sun yi watsi da ita wa aghsalu hadhihi an-nahiya sun yi sakaci game da wannan bangare wa asbahu kuma sai suka waye gari la yubaluna bi aklil haram a yau musulmi ba su damu da cin haram ba mahma zada riba ji yadda riba ta karu wa tada'afa al-kasb ji yadda farashi ya karu tsada ta haramun shi ita ma wani nau'i ne na cin haram ka kiyaye tsada ya zama mutane suna siye amma suna jin kayi musu tsada ita ma haramun shi yasa muna da wata uwa a muciya Allah ya gafarta mata ga kanan tuwo take ita ma lokacin ta kanta ma wuce sun rasa ita da dan da tana sai da tuwo da rana sun yana kawo mata nama tana yin farfesu uku abin da ake kira ragada da ita ba ta son tsada ita ba ta son tsada sam a rayuwarta saka sai yara suka gane ta haji ya zuba min tuwo na kwabo nama na kwabo ta zuba maka tuwo na kwabo haji ya yanzu nan saboda Allah haji ya kada ki ta uzu billahi dan nan kawo kawo kada Allah ya nuna mana tsada ha ni wallahi haji ya tsada ki kaza sai kace da sai ce ta jibga maka yaran mutiya kuma sai ta ga ba su ci nasu haramun din nan sai ba ta komo biyu haji ya raga da sai ta zuba a wallahi sallahi haji ya ji shi ta samu amma wallahi yau kin ji mun tsada sai ta karfato sai ta zuba ta dan mahauci ne ka zo hada kusa kudin kayan miya bai kusa ba na raga dada gobe ma dole ya sake kawo mata haji ya iya ki daina ci a ita wallahi ba ta son tsada idan abu ya tsada ma ba ta iya ci Allah ya gafarta mata uwar alhaji tsoho ce gashi nan mahaushi gidan shi na kallon NTC ta ba ku Allah ya sai mata jama'a kun ji wannan malai yake cewa waqad ahmala kaseerun min almuslimin al'a yau musulmi da yawa sun yi watsi da ta'allum almu'amala wa'arfalu hadhihi an-nahiya muslimi sun yi sakaci game da wannan nahiya ba ta neman ilimi game da harkar neman kuɗi wa asbahu la yubaluna ba la yubaluna bi aklil haram ma ma zada ar-ribh wa tada'afa al-kasb ki yadda riba ta ninka yadda kaya suka yi tsada muslimi bai damu ba kun san mafi sharri daga cikin wannan mafi sharrin riba da musulmi suke ci a duniya a yau musamman a Najeriya mafi sharrin tsada da ake wa musulmi a yau ita ce tsada lokacin azumi da sallah wani abun mamaki duk abin da muke amfani da shi mu musulmi a lokacin azumi bai da alaka da kafirai ko kadan ba dai dan gasa ne ke musulmi ne dan musulmi jikan musulmi ta taba kunnan musulmi sai jero musulmi ke nomawa tsakanin jigawa da kano da fatakun da sauransu sai wake da ake cin kosai daga fatakun ake kawo shi da sakwato sai man gyaɗa mu muke matsa abin mu gyaɗa a kano ake yin ta da sakwato da katsina sai dabino daga Nijar ake kawo shi in yayi nisa ke nan ba haka ba daga jigawa ko kano ko katsina ko jibiya to sai kunu shine jera shaddojin musulmi ne ke sai da su ka shiga kan tukwari duk inda kayan sallah suke musulmi ke siyarwa in ga ga arna yana siyarwa ba irin kayan musulmi bane galibi to dan girman Allah yanzu azumin ramadan ya zama laifi to musulmi ku ji tsoron Allah na sha fada muku kin muna yara gashi sun hama ni wurin sai da takalmi anan yana kallon first bank a yanzu an daina sai da shafi lokacin christmas zaka ga an sa christmas bonanza amma alhamdulillah wani abin sha'awa duk kasashen musulunci na larabawa lokacin ramadan su ma haka suke ramadan bananza da haka muna roƙon manyan yan kasuwa irin su shagalinku irin su albabello Allah ya kara albarka a dukiyarsu amma muna roƙon su idan azumi ya zo su rinƙa yin bananza da kayan gini da kayan abinci da kayan suturu kuma in suka yi kar su barta ta wuce haka daga hannu ya Allah saboda albarka kyautatawa da ne wa musulmi Allah ka kare rike min dukiya ta wallahi za su yi mamaki ku je kasuwar kurmi ku gani in ka tafi kasuwar kurmi duk shi za ka kasuwar kurmi in ka je layin kasuwar biki bayan asibitin Murtala dama hannun hagu akwai gidaje za ga goro ake sayawa akwai wani dikido tun lokacin nan yana da shagon shi kun aka zo siya kaya sai yau nawa ake sai da kaza sai ya rage wani abu sai ce muna son albarkar manzon addu'ar albarka addu'ar manzon Allah ta je annabi ya yi addu'a ya ce rahimallahu imra'a sam'an idza ishtara sam'an idza ba'a Allah ya ji kan mutumin da yake siyowa da sauki ya siyar da sauki jama'ar musulmi wallahi wanda bi ya bi addu'ar manzon Allah zai samu albarka kun san da kije dan yanzu Allah ya dauki ran shi ya tara dukiya mai yawa Allah ya albarkaci ƴaƴan shi kun san abin da zai baka mamaki ƴaƴan shi da ya aure a cikin garin Kano suna gidan aure za su zo suna sai da goro a cikin gida amma ƴaƴan shi kai ake ji har lungunan Kano wannan binciken kun san yaushe ne shi makon da ya wuce da na je Kano kun san me ya faru cikin waccan lattattawa za ka ji har ina tantamar ko jirgin nan na da rai ko sai na tafi gidan kawai sai aka ce a yaro na yi karatun tsoro a anguwar gwangwaza kusa da nan sai na ce ni ɗalibi ni almajiri ne na taɓa karatu a nan gwangwaza kaza 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 da a tsara ni lokacin sai suka ce ai wannan albarka yanzu duk ta bi zuriyar shi anguwa kaza akwai shi kana zuwa da ka ce wanta mai goro a gidan miji take kawo mata goron a gidan miji take siyarwa amma an ka zo da safe za ka ga yara sun yi layi da safen ka zo za ka ga a gidan shi a lokacin yana da rai da muka sani yara sun yi layi a gaban shi ga sauran masu goro amma kun san nawa yake ragewa wani lokacin yana rage naira ɗaya ne wani lokacin su ne biyar amma bari ku ji sirrin albarkar in ya fito sai ya yi addu'a sai ya yi salati sai ya yi addu'a sai ya yi abin da zai yi sai ya ce to yau ma ake sai da kaza sai ya ce kaza nan take sai ya rage kaza sai ya ce addu'ar manzon Allah Allah ya sa ta bi mu wato shi ya yi imani da manzon Allah ne yana son ku gane muhimmancin kenan ya yi imani da manzon Allah ya yi addu'a to yana son addu'a ta bi shi to ba kudin ne albarka ba ina son ku gane natsuwa da kwanciyar hankali ya samu natsuwa za ka zo ka same shi ya zauna ya sa fararen kayan shi ya fesa turare in ya zo sai ce to salati goma ga annabin aka yi salati aka tofa aka yi aka abin da za a aka gama sai ce to yau nawa ake sai da huhu kaza sai a ce kaza sai ce to mu namu kaza za mu siyar Allah ya sa addu'ar manzon Allah ta bi addu'ar sai yanzu ta bi zuriyar shi har gidan kauye to jama'a ba za a san haka ba sai in an yi kasuwanci da ita wa hadha khata'un kabiru mala yace wannan babban kuskure ne yadibu an yas'a fi da'ihi kullu man yuzawilu tijara liyatamayyaza lahu al-mubah min al-mahdhur duk wanda yake kasuwanci yayi kokari ya san ilimin kasuwanci domin ya kawar da dukiyar shi daga haramu wa yatiba lahu kasbuhu dukiyar shi ta zama ta halal wa yud'iba an ash-shubuhat ya kauce wa duk abin da ya san yana da rikici bi qadri al-imkani da gurgurdan ikon shi قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم sai cike da cewa manzon Allah ya ce ji manzon Allah ya ce talabul ilmi fariidatu ala kulli muslim manzon Allah ya ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi ya kara da lafazin muslima amma lafazin da ya tabbata dai talabul ilmi a fariidatu ala kulli muslim shi ya tabbata in ya tabbata haka to kalmar muslim ta hada hadda musulma mace tunda neman ilimi farilla ne jama'a da shi har da neman ilimin kasuwanci dan haka lokacin da ka je aka dauke ka aiki ka san hukuncin abin da kake ko kuma ka je neman kudi to jama'a ku faɗa ka game da wannan jama'a musulmi annan ne ainihin wa'azina zai tsaya kuma insha Allah ta'ala ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa albarkar abubuwan da na faɗi amma kafin in jabirke in tsaya cik zan yi wasu isharori kamar haka malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai zuciyarsu ba ta mutu ba da sunan addini ba sa karban sadaka balle taimako hadisi ya zo sahih cikin sahih al-bukhari sahabi abdurrahman bin auf ya iso madina ya ce mutanen madina suna da ɗabi'u wanda in ka iso sai a ɗauki gida a baka a ɗau gona a baka a ɗauki mata a baka yana isowa sai aka hada shi da wurin mutumin Madina yace ga gida sahabi Abdurrahman yace Allah ya sa albarka game da gidanka Allah ya sa albarka game da kasuwa da ka bani rufa Allah ya sa albarka game da gona matanka kuma Allah ya sa albarka don mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu sai su tsaya cikin matan da shi bakon zai zaba zai fito maka da su ne sai ce zabuwar da kake so in ka zaba sai kake ta ciki da atake sannan kuma ya raba gidan ya baka rabi ya biya maka sadaki ya daura maka aure da ita ya je kasuwa ya raba rumfa da kayan ciki ya je gona da amfanin gona ya raba ya baka amma shi Abdurrahman da aka nuna mishi duk waɗannan abubuwan sai ce Allah ya sa albarka dilluni ala suq sai ce nuna min kasuwa sai aka nuna mishi kasuwar Madina dama manja yake siyarwa a Makka ya zo Madina aka nuna mishi ɗan manja da yaje duk abin da muke faɗi ka zama kana iya kirkiro wani nau'i na kasuwanci kar ka zama kawai kushari mana kwakwalwarka ba ta aiki yaje aka nuna mishi ɗan manja sai da bisuna sai da manja ne galan jarka drum da aka sai dai ka so ka sai galan to sai ga to galan eh ai wata ran bukata ba ta kama sai dai samu kwalabe sai dan samu shebur sai shi shi sai kirkiro sai samu kwalabe kwalbar FCC kwalbar kutumbutsa kwalbar sa din haka wannan naira kaza ɗan mutsi mutsi duka sai zuba nan da nan sai aka ce ai ga wani ɗan kasuwa shi ba sai ka sai galan ba sai gaba da yaran anguwa sai suka layi a kan shi kafin kwana biyu shi kenan sai jali shi ya karfi amma kun san da ya fara bai isa kasuwar da ko kwabo ba ya isa ne je ya samu ɗan tebur ya gyara sai ce da Allah alaji ba ni jarka gobe kafin yamma da aka ba shi ya karkasa yamma na yi ya mai da balance ya rike nashi sai ya fara labari ya yaɗu a Madina duk yara in an aiko su siyan manja sai su wurin shi don yanzu shi yana sai da kwalba to nan da nan sai kasuwancin shi karfi amma saboda hikima sai ya rike wancan kasuwancin sai buɗe wani yaro shago sai aka ci gaba ana sai da irin wannan fuskucin kasuwa dai shi ne asali kuma ana samun alheri shi ma sai je buɗe yana sai da jarkoki da galan da drum Abdurrahman ibn Auf daga karshe ya zo ya zama multimillionaire ya rasu a duniya ya bar kuɗi waɗanda ba za su gaza miliyan 20 ba na Najeriya banda gidaje da gonaki da sauransu kuma haka aka samu wani malami ya ainihin wato abin nan Salman Fahd Al-Auda ya rubuta littafi Dilluni ala Suq ina kasuwa take wannan ita ce lacca ta ta gaba dangane da wannan babu zan zo in yi wata lacca dangane da kasuwanci amma a nan gaba wadda na daɗe ina yin sa taken laccan ma da zan sa daga wannan hadisin ne ina kasuwa take da wannan hadisin za mu ainihin yi lacca insha Allah sannan ga wani littafi da nake kwaikar da ƴan uwana ɗaliban ilimi malamai ko sun san san waɗannan jafai sun karanta su sunan wannan littafi al-hasu ala tijara was-sina'a wal-amal wal-inkaru ala man yad'i tawakkal fi tarki al-amal wal-hujjatu alayhim fi zalika sunan wannan littafi kwadaitarwa game da kasuwanci da sana'a da aikin hannu da kuma yin fada ga duk wanda ke da awar dogaro ga Allah ta sa ya daina aiki da kuma kafa hujja da za a yi musu akan haka wannan littafi mai littafin ya rubuta shi a cikin karni na biyu ko karni na uku kuma ya rasu a farkon karni na uku ya rasu hijira na da 311 kalifa faka gani yau shekarar shi 1129 ko da 30 da ɗaya da rasuwa ko da hudu wato yau shekarar shi 1100 da wani abu da rasuwa almajirin imamu Ahmad ne al-imamu al-khallaf ina fatan malamai su nemi wannan littafi ko ɗaliban ilimi su nemi wannan littafi yana kwaɗaitarwa ne game da kasuwanci da sana'a da aikin hannu kuma yana faɗa ga masu cewa sun dogara ga Allah kun san Umar ya shigo masallaci wata rana sai ga wasu mutane da hantsi dai an tafi kasuwa su kuma sun dawo masallaci sun zauna sai ce ko ba sai suka ce dan gado da mu mun dogara ga Allah sai ce kai ku tafi ku tafi mu ba mu dogara ga Allah ba da muke nema dan haka jama'a ka zauna baka aikin komai wai kai malami ne ƙarya ne in ba haka ba koma kai malantar zalla amma idan kana da kudi kana san ana maka kasuwanci amma ku je na zama ba ku da aikin komai jama'a kun ji wannan da kyau magana ta ƙarshe muna roƙon Allah albarkaci waɗannan wa'azozi da muka yi amma wannan wa'azi je isar ba kadai lallai za mu je wasu gaurinka insha Allahu ta'ala za mu yi arewa maso gabas Gombe Bauchi Taraba Adamawa za a je a yi irin wannan wa'azi za mu sake yi nan ainihin wato gabas afuwan arewa maso yamma Kano Sokoto Katsina a sake yin waɗannan wa'azozi ba don komai ba ina ganin a arewa a yau babu cutar da muke fama da ita ta ɓangaren tattali da ta wuce mana wannan Allah ya albarkaci arewacin ƙasar nan da Arabin land ƙasar noma za ka gaskata ne ka kama hanyar hunkuri ko hanyar makarfashin nan hanyar basawa ka je ka kama ta ka kama hanyar tsohuwar hanyar Kano ka kama hanyar Sabuwa ka kama hanyar Katsina dama da hagu me za ka gani ƙasar noma duk abin da ake shuka shi a kusan ko'ina a duniya a yau bincike ya nuna zai iya yi a Najeriya a wani ɓangare sannan ku dubi ruwa su sa'annan ku dubi matasa duk inda ka zauna yanzu za ka ga cewa matasa sun fi yawa to matasa albarka ce amma kamar albarkar ƙasa ce idan ubanka ya mutu ya ba maka gonakin ba ka noma ba za ka kwana da yunwa haka matasa idan ba ku yi amfani da su a yadda ya kamata ba to su sun sha bambun da waccan ƙasa ita ƙasa za ta zama ba cas ba as ba ku noma ta ba to ba za ta zama muku matsala ba amma matasa in ba ku amfanar da abin da ba ku sarrafa su yadda za su amfana ba za su ƙirƙiro muku bala'i da haka muna fatan kada Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wannan bala'i albarka ta matasa da Allah ya haɗa mu da ita a ƙasar nan musamman arewaci suna roƙon Allah ya amfanar da mu amma wannan aiki kadai za a ci moriyar shi ne ta hanyar a fara zuwa ana wayar da kan matasa a dinga tara su a unguwanni na zauna a wata unguwa a Yola matasa su suka fi yawa a unguwar sai abin ya bani sha'awa unguwanni biyu na zauna sai na ga matasa sun fi yawa idan na fito da safe zan fita harkar ta sai ga matasa fululu dama da hagu sai wata rana ɗan yi shigar burcu haka da daddare na ɗan canza kama sai na zo na zauna cikin su sun kai ta hira har ma ba su gane ni ba abin mamaki da cikin hirar da muka yi har da hira a kaina hira sai hira kaga akwai mamaki wato suna magana manyan su ba sa taimaka musu ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza sai haka shi kaga mutumin nan Sheikh Albani kaga shi manyan su sun taimaka mishi gashi nan bayan yayi karatun addini gashi ya zo yana karatun boko sai sai na ji su nan ban ba su amsa ba sai ina gobe zan baro gari bayan shekara kusan uku da wannan hira sai na tara su na ce na taɓa shigo kayan bacci na zo na zauna cikin ku nan muna ta hira ba ku gane ni dan suna gani na ne ina wucewa a mota wani wani zai shaida na mutu balle kuma abin da suke tunani malamai al'ada ta sa malami ma zai sa kayan bacci ya fito yawon dare to da haka shi yasa nake maka shiga burtu sai nace wallahi wani da yawo in kuna zaune nan kuna jiran atiku ko kuma babba wani dutti da ne za su zo su taimake ku nace wallahi ba za su taimake ku nace haka ba wanda zai taimake ku amma ku za ku tashi ku taimake kanku amma in ka zama wani a lokacin za su ɗauko ka sai za su yi amfani da kai to a lokacin sai ka fanshi abin da ka rasa shi tare da su don haka idan an zo zaɓe za su yi amfani da ku don buƙatar ku amma ba za su taɓa yi muku abin da kuke tunani ba sai na dubi wani daga cikinsu na ce ka tuna a wani dare yau shekara uku ka yi wata magana yake ƙwarai ya ce ai sai daga baya ya gane ni ne Albani ɗin a lokacin shi ma kawai labari na yake jin na wuce shi ya ce to zan ba ku amsar wannan na ce musu wallahi ni ɗan talaka ne uba na talaka ne kaka na talaka ne na saman shi ma talaka ne sai ce kuma wallahi ku kwantar da hankali wallahi babu wani mutum saboda kuɗi ko ni saboda malanta da ya taimake ni zuwa karatu amma na yadda ni in talaka ne dan haka na je har kallana ya a kaina ba irin abin da ban yi ba wanda na san Allah ya halatta min dan in samu kaiwa zuwa ga haka dan haka ku kwantar da hankalinku ba wanda zai taimake ku ina fatan kun gano ni kuwarkaci in ta yi daga-daga na ƙuya shaka-shaka shi bari in faɗa maka wannan sirri na ne na cikin gidanmu kwanaki wasu ƙanne na guda hudu suka taso mahaifina a gaba suka zo kace su suna ganin a matsayin ni ɗan uwansu na yi kuɗi ya kamata yanzu a ce suna ɓarkewa suna watayawa suna bori da wasu motoci haka sai na ce musu a ni ba mai kuɗi ba ne sai na ce ga wanda ya haife ni nan shi ya haife ku sai ke kwarai na ce tarbiyya ga ya yi na ce wannan tarbiyyar da ya mini a matsayin ni ɗan shi na fari manufarta shi ne lokacin da ya gaza na taso ni kuma in yi tarbiyyar ku zama wannan ta kama ne nake faɗi sirrina ne na cikin gidanmu nake faɗi don kowa ya shiga tattare shi ba wanda zai taimake ka sai za ka taimake kanka a hannun Allah ya yi tarbiyya ta ne ni kuma in yi tarbiyyar ku don haka daidai lokacin da kuka taso shi kuma ya fara gazawa sai na tara ku da ita ba uwa ɗaya muka fito ba na ce iyayenku su ba ni goyon baya in samu cikakken iko a kanku in sa ku ku yi karatu ku shiga harkoki sai aka ce a'a kada a matsa muku arziki na Allah ne ba sai an yi karatu ake arziki ba to ni kuma a wurina karatu shine ginshiƙin ba ma arziki ba har aljanna a wurina ni karatu shine ginshiƙi don haka cewar kar a matsa muku to kun ga yanzu idan na ce zan tursasa ku karatu to zan samu matsala da ku zan samu da iyayenku mata zan samu da ubana don haka sai na ja gefe guda sai na sa muku ido yanzu kuna ce na yi kuɗi na yarda na yi kuɗi amma su kuɗi na yi su ne ta sababin karatu da ikon Allah ku kuma kun ƙi karatu amma kuma kuna son ku ci kuɗin karatu to me kuke tunanin na musu ba su ƙare ki amma ba ku ganin da kun yi karatu ku kuna samu ni ina samu da yashi to a ji wannan akwai wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya tun uwar samu tana da rai sai kuka sai na ji ana zagi na a gari wai na ƙi ɗaukar shi in kai shi wurin manya su taimake shi wallahi sai ka kwantar da hankalinka kamar yadda na taya muku kazu ku ɗauki misalin a kaina ni yanzu na shiga cikin manya ba wani taimako da manya suke wallahi wallahi ka kwantar da hankalinka exploiting rayuwarka za su exploiting rayuwarka za su yi kawai za su matsi rayuwarka ne kamar yadda ake matsar manjaɗa jikin tunkuza ba wani babba da zai taimake ka amma kai za ka taimaki kanka sannan sai taimaka maka ku ji wannan da kyau ai na kin tsoke shi in kai wurin manya a taimake shi sannan sai ita mahaifiyar ta sai ta faɗi maganar sai na ce a'a in manya ne ni na san manya amma ni duk manyan da na sani mu'amala muke ta kasuwanci ko kuma ta abuja amma mu'amalar wani babba ya dauki kuɗi ya bani ba wani babba da yake daukan kuɗi yake bani amma na haɗu da kai sai na ji kai ga inda kake to ni kuma sai in san wata harka zan bullo da ita ta kasuwanci wanda zan ci moriya a ƙarƙashin ma'aikatarta haka nake yi so iya abokan da manya ke nan amma kuma suna sakin jiki ne da ni ganin karatun bokon da suke da shi ina da shi ka yi karatun boko ka ƙi yin karatun to ai da an kai shi in nace ɗani na ne za a ɗauki na ce in shirya muka tafi Abuja kun ga wannan na gaya muku ne don ku san su waye manya kuma don ku san ba wanda zai taimake ka sai na ɗauke shi lokacin na kai shi wurin wani wanda yake famanin sakatare ne ma'ana a ma'aikata ina tsammani daga minista sai famanin sakatare kuma ma shi na jirgin ne minista ko zai iya tafiya shi ko wannan ma'aikacin gwamnati sai na ce mishi yana bai ce eh wannan ka gan shi eh to kani na ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya na zo ne ka taimake shi sai shi haba mala yace mutane nawa ka turo nan na taimake su na dauke su aiki yace har ƙarya yaro ya zo yayi da sunan ka na amma ka goyi bayan shi kuma aka taimake yace balle ɗanin ka ina ka kai makarantar shi wallahi ma akwai ran da na je wurin shi ba na manta wannan ranar naje ya ce ba zai ga kowa ba sai ni ina shiga babu magana ne da wuce ta minti biyar ba sai wani yaro dan azara sai ya fado a firgice sai ce wallahi wallahi ran ke daga ni almajirin malam ne sai wallahi ban taba ganin shi ba sai ce wallahi ne shi almajirin malam albani ne azara yake aiki a kotu wallahi uban shi ya musu kuma baya iya rike uwar shi ga ta kaji reshin reshin alaga to malam ba sai shi albajiri na ne sai ne sai na kira ni sai albani ne jama'a da na koya da na sarari rijalar gobe ce sai shi wallahi da rukuji sai shi akai shurun anka anka ina wani mutumin zamfara ne amma muna ce mishi anka yaron shi ne sai an kai shi ana kai shi wallahi alazim jama'a kafin wani lokaci ya zama shi aka sa ya zama manager na wani subsidiary company nasu a Gombe ni dai ba mu sake haduwa da shi ba bayan wannan lokaci da na gama kai da komowa da shi sai ina yolo lokaci na je na tsaya a Gombe zan sha mai sai na ga wani lafiya ya zo ya tsaya da wata mota gaba da kawa hutun ta kawai zai iya hura ta wata tashi sai alaga mata nace kawai daga ina yake ai ni ne almajirin ka din nan nace wanne yake dan hazara nace to ka san kuna da sai a wanda na fi shigo cikin daki da ka nace kaza nace kana zan ka ne ka abin ne yake wallahi yanzu shine manager na raw material a nan Gombe amma me yake da yake diploma isharar da yake kenan na taimaki wasu saboda kai balle kaninka sai ce to kawo ta kanin ka kai sai ce a aishi bai makaranta ba kana kanin albani ba kai makaranta ba yace ce ya kamata ko labarin albani kake ji kai karatu yace ka zo mu baka kuɗi ne yaro yace mu malam su muke nema yaro 2500 sai Allah ya sa malam gashi a bashi ya sha mai ya koma mu ba ma bada kuɗi na mu ma su muke nema wannan na gaya muku ne akwai dalilai da na san wannan matsalar sirrina ne amma ya kamata in faɗi saboda ni ne wa'azi uba ne uba kuma amana ce a kan shi wallahi kar ku ci amanar kanku ka tsaya kana jiran wani ya kawo ya baka wallahi ba zai baka ba amma ko ɗan yaya an kasa shi kana yi katina tsohon can mai noman dabino to ike ka wa'azi dabino yanzu yana nomawa sarki yana cewa yaushe za ka ci dabino yace an noma mana minji shi ne mu ma muke noma wasu su ci sarki ya kawo kuɗi ya bashi sai da shi ya ce to ba ga shi dabino ya fara ƴaƴa ba sai kana jin Hausa za ka fahimci menene ke cikin wannan saƙon kenan in ka tashi kana yin wani abu ko ɗan yaya a ƙarƙashin haka duk taimakon da kake so zai zo ko amma sai ka zauna ba ka yin komai ko recharge card ka suka fiye wa aljihunka recharge card ka kullo da wani salo ina fata an gane recharge card kana fiye wa yana aljihunka a leda sai ka samu wanda aka sa sai ka mammanna da filfin a rijika ka samu fefin tana mtn glo yara suna bin ka ana talla ana rawa kana sai ga ka hada na cefa ne kafin lahasa sai ga an fuskiyar naka saboda ka zo da wani style karka a karkashin haka sai ka haɗu da wani babban to anan ne zai taimake ka to ma'anan magana ta kenan da nace babu wani babba da yake taimako a kasar nan suna taimako amma suna taimakon ka ne in saka kana da amfani ina fata an gane suna taimakon ka ne in suka san kana da amfani amma kawai ya ɗibi 50,000 ya baka ba zai ba amma wallahi in ka zo ka ce mishi ranke dade na karanta mechanical engineering ne amma wallahi ba abin da nake iya amma na tafi ina faci sai ce faci kake in faci mechanical engineer kake faci sai je ga in ya ga wurin ka wallahi sai ya dauke ka da ka aiki kuma ya dauki yar shi ya baka saboda ya san wata ran za ka zama RDM na railway wata ran za ka zama shugaban railway saboda ya san kana da amfani ina ba ku shawara matasa ku daina jin haushin masu kuɗi ku daina jin haushin yan boko ku daina jin haushin wani da wani ya ki taimaka muku sannan irin wannan abin da kuke kira taimako ko kuma ƴaƴan masu kuɗi da ƴan uwan masu kuɗi ku cire shi a cikin lissafi lokaci zai zo ba zai yiwu a Najeriya ba saboda wannan ubanka director ne saboda wannan kanin uwa ka fama nan sakatare ne saboda wannan ubanka shine commissioner yan sanda a rinka sanin shi kana yawo kana kashe kudi wallahi za a je a kama shi a office a ce yazo ya bada answer kudin da wannan yaron yake kashewa ana nan zuwa nan da yan shekaru kadan za ku ci albaniya fadi insha Allah so ba haka yi ba yadda kawai za ku ce to ai mu tun da kai dan uwan mu ne kana da kudi ya kamata mu ma mu rinka mata ka wallahi nan gaba ba za ka yi ba duk waɗannan abubuwan da ka gan an zo auren yar gidan gwamna yar gidan minista ana kashe kuɗi nan gaba ba za ta yiwu ba don haka kowa ya tsaya wa gaskiya gaskiya ita ce kasuwanci ita ce noma ita ce kiwo ita ce aikin gwamnati kiwon nan na kaji har ka kwai har ka kifi lokacin sallah ya kusa ka je ka siyo raguna ka fi garin mai gatsari ka fi ainihin garin sulfula kan karkar ka je ka siyo raguna ga su nan 17,000 ka zo ka daure su lokacin sallah kana sayawa 25,000 kana samun 7,000 a sama daga wannan 7,000 ka sake juyawa wata harka haka ake yi jama'a amma wallahi ka zauna kana jin haushin wani ya hana ka wallahi hawan jini zai kashe ka da wannan munasabar nake cewa duk wanda yake jin mu mu anan makarantar mu ta Darul Hadis haka muka kafu dan haka ba a zuwa mana nan wa'azi a jimin ce jama'a za a yi neman taimako a yau ko za mu yi lance ko kuma jama'a za su fika mu ta tsaya ko jama'a ku haɗa mana kuɗin ka zaba ma yi amma mu muna taimakawa addini a bisa kowa na ainihin harkar da yake kun ga dama baka je ka siyo jarkan man fitur ka ce kai a cikin wannan harka da shi su mawaka kenan shine abin da sahabbai suka yi amma nan wurin mu tara mutane za mu yi tafsiri mu aje gwangwanin taimako Allah ya tsare mu wannan haramun ne ba za a ji ba ko kuma sakamakon haka mu ma ba ma yi wani mutane suna rubuta mana takarda ko za su gina masallaci neman taimako sai ni ya zata mu wasa ba ma bada taimako wance mijinta ya gudu ana neman kaza ba ma yi wane yana neman kuɗin school fees ba ma yi saboda ba za mu iya ba mu abin da muke gani Allah ya karɓa wannan abin da muke domin dukiyar mu ce gaba ɗaya muka sadaukar da ita a musulunci mutumin da ya sadaukar da dukiyar shi gaba ɗaya to babu sauran wata sadaka babu zakka a dukiyar shi hadisi ne sahihi yana cikin sahih Bukhari Khalid ibn al-Walid tun da ya musulunci yake da abin da ya mallaka ya zama sadakar musulunci don haka da Umar ya zo wurin shi karɓan zakka ga kuɗi a wurin shi sai ya ce ba zai bayar ba kuma da ya koma ya ce manzon Allah Khalid ya hana zakka manzon Allah ya ce ai babu zakka a cikin dukiyar Khalid dukiyar gaba ɗaya ya yi sadakar ta haka mu ma nan abin da muka mallaka dai gaba ɗaya daka da waje muke sadaka muke gina da'awar musulunci da shi a ƙarƙashin wannan ba mu da ko kwabo mu kamar yadda ka ji ina faɗi kalma ce ta gaskiya amma ita da'awar tana da shi kuma ita da'awar tana da shi tana bukata ba za ta ɗauka ta bayar ba dan haka jama'a ba a aiko mana da takardar ginin masallaci ko takardar neman taimako ko wani abu anan kuɗi da muke karɓe na makaranta kuma ba kuɗi ne muke karɓe mu zuba aljihunmu ba kuɗi ne muke karɓe na ci gaban gurin da kuma ciyar da su 'yan makarantar da sauran hidima gare su dan haka ba ma neman taimako ba kuma ma ba da taimako kuma mun kai ma irin tashi zam Hakim ibn Hizam in an biyo mu ma ana so a bamu cewa muke ba masu duk filayen da muke gine gine wama aksaraha suna nan da yawa a cikin anguwan nan babu kwaya ɗaya wanda muka nemi taimako babu kwaya ɗaya wanda aka sa aka bamu sai mu ce da kuɗin mu mu gina makaranta da kuɗin mu babu bulo ko kwaya ɗaya da muke karɓe na taimako ko kuma muke nema makaranta kuma muka gina ta sai mu ce ba shauka ba ce ba sadaka ba ce saboda ginin makaranta daban gudanar da ita daban idan mun ɗibi kuɗinmu mun yi sadaka mun gina makaranta yanzu an kawo mana 'ya'ya da waɗannan kuɗin ne za mu sai musu tafai mu ci da su abinci shine sai mu ce iyayensu su kawo kuɗi shine sai a shiga ciki a ce neman kuɗi suke na'am neman kuɗi halal ne ba haram ba ne akwai makarantu a garin nan na Arna waɗanda suna karɓan kuɗi sama da namu akwai makarantu na musulmi suna karɓan kuɗi daidai da namu ko sama da namu me yasa ba a yi musu tuciya ba sai mu dan muna wa'azi